كاريش جوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. Yan'uwa, muna muku sallama a irin addinin musulunci. Ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mala Aminu, yau ka zunguru wato wani wuri mai wahalan sha'ani, kuma akwai abin tausayi a cikinsa, sannan kuma ya kamata a yi adalci a cikin wato a cikin al'amarin. Wannan al'amari kuwa shine me yasa iyaye mata ba sa so a yi musu kishiya? Me yasa mace ba ta so a ƙara mata abokiyar zama? Abu na farko dai, muna sanar da iyayen mata cewa shi ƙarin aure umarni ne na Allah. Alƙur'ani ne ya faɗa, sannan kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma aiki da shi addini ne, yin aure ibada ne, ba dole bane kamar yadda wasu suke tunani. Ba cewa akai dole idan kai aure sai ka ƙara aure ba, ba dole bane. Inda mutum zai hakura da wannan da guda daya sa yace zai rayu da ita haka, to wannan ba laifi yayi ba. To mata su yi hakuri, tunda doka ce ta Allah tabaraka wa ta'ala, kuma umarni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma aikin annabi ya tabbatar a aikace. Sai su yi hakuri, shari'a ne kenan a ƙara aure. Gaba ta farko kenan. Maza su ma su sani cewa wata ni'ima ne Ubangiji Allah ya musu, kuma dama ce Allah ya ba su su yi amfani da wannan dama, su kyautata. Wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin, ku kyautata, Allah yana son masu kyautatawa. Amma da yawa akwai abubuwa na ban tsoro, akwai abubuwa na firgici, akwai abubuwa na damuwa. So da yawa wallahi Mala Aminu, idan mace ta tada hankalinta ba ta so a yi mata abokiyar zama, ni wani lokacin ba na ganin laifinta.
Saboda me?
Yawwa, su ne dalilan da zan faɗa yanzu kamar haka. Na farko, bari mu fara ta kan mazan. Da yawa akwai waɗanda suna yin aure ne don manufofi kamar haka. Akwai masu ƙara aure saboda wato gasa, abokinsa ya yi, an je wurin majalisi ana zarginsa, ana magana cewa kai ba kai isa ba ma kai kaza kaza, irin wannan dai zolaya da ake yi. To wannan ne yake sa shi je ƙara aure. To kaga watakila ya shirya, watakila bai shirya ba, watakila ya ɗabi'ar matarsa take, watakila sai je auren. To duk wanda ya shiga aure da irin wannan niyya, kuma za a iya samun matsala, saboda ba ra'ayinsa ba ne, ra'ayin wani ne. Akwai masu yin aure saboda wane ya yi, nima sai na yi, a ce wane ya yi ni ban yi ba, ya ma za a ce wane ya yi ni ban yi ba. To wannan yakan sa wasu ɗin su je su yi, kaga alfahari kenan. Akwai waɗanda suke yi don huce haushi,
kamar ya huce haushi.
Yawwa, wato ta masa ba daidai ba, ta bakanta masa rai, don haka bari ya magance ta, ya yi mata duk abin da zai yi mata na cin mutunci, ta hanyar ƙaro mata abokiyar zama, ya haɗa kai da amaryarsa, ya ta gane mata azaba. To kaga wannan gaskiya ba aure ne na Allah ba. Kuma da yawa wallahi, wani lokacin iyaye ma sukan zuga mutum. ai wanda ka gara aure shine maganin ta kaga wannan auren ba na Allah bane
to baka ganin suna ga kamar ba ta kyautata masa ne sai suke ga gwanda ya kara dan
akwai wannan babin ba ta kyautata gwanda ya kara din ita ta gyara ta kyautata wannan daban akwai kuma na keta da mugunta cewar ai ana ganin ban sunan shi halin ta bai da kyau ko dabi'ar ta bai da kyau tana masa kaza shi ma ya aura ya rama sai je ta ga wanda wato zai aura din gashi ka san daga cikin kurakuran da maza suke yi duka shi ma a cikin babin ƙara auren ne wai sai mutum idan yaje zai ƙara aure wai sai ya rinka ga matar da zai aura ta biyun wallahi matarsa tana masa kaza wallahi uwar gidansa kaza take masa duk sai ya lalata uwar gidan aurenta sai ya gama zage uwar gidan aurenta dan haka kafin ma wato ta shigo gidan ta gama rena uwar gidan
ba ka ga campaign yake dan ta so shi
to kai yanzu kai wannan campaign din ya halatta amma mallam Aminu ya kamata ka ji tsoron Allah ka rinka faɗan gaskiya fa
ka san kowa da hanyar da zai biyo dan ya samu san wacce yake so ya kawo
yanzu saboda Allah mutum sai zai zagi ta gida wacce ta gida wacce take ta gida ta haifa masa yaya wanda ta yi hakuri da talaucin sa da rashin sa wanda ta rene shi wanda ta yi masa kaza wanda ta yi masa kaza wata kila ma ya sayar da kayanta sun ci abinci wata kila yayi kaza yayi kaza wanda ta hannunta ya zama mutum sai je gama zaginta dan zai je kauro sabuwar mata to daga cikin kurakurai wannan wani darasi ne mai zaman kansa da zai zo mai nan daga cikin kurakuran da ma'aurata suke yi shine idan mutum ya zo zai ƙara aure shikenan sai ya zo ba ni sunan shi yaje ya
tabata ta gida
ya bata ta gida dan ya kawo wannan to ita ma kuma wannan ne idan ta zo za ta shigo ne da wasu dabi'u irin nata to da yawa zaka ga ba a samun zaman lafiya tashin hankali ake samu a cikin gidan saboda shi mai gidan shi ya lalata abun shi ya kashe gidansa kuma da yawa inda zaka tambayi mata za su gaya maka namijin shi yake kashe gidansa kafin ya zo ƙara aure to kaga wannan dalili ne da yasa mutane wasu suke ƙara aure akwai kuma wanda suke yin ƙara aure dan ra'ayin su kawai suna so su ƙara aure kawai so yake to kaga wannan da dama Allah bai hana shi ba fanki huma ta balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba qur'ani ne ya faɗa ku aure abin da ya muku dadi ya muku daidai ku gaji dadin sa a cikin mata ko dai guda biyu ko uku ko hudu Allah ya baka dama kai akwai wanda kuma yana yi ne dan kawai raya sunna ganin dai raya sunna ba wai kaza da sauransu ba to wannan sababbai ne da mazaje wasu kadan daga cikin sababbai da mazaje suke ƙara aure wani kuma matacce ba ta da lafiya da haka zai ƙaro aure saboda waccan ba ta da lafiya sai ya ƙaro aure to kaga wannan ma ba laifi bane ai tunda ba ta da lafiya wataƙila ya rage mata wahala wataƙila damuwar da take ciki ta dan yi hakurin zafin kishin amma dai an aura mata abokiyar da za ta taimaka mata akwai mai ƙara aure saboda matarsa yawo take yi
kamar yaya yawo
yawa a kai yanzu baka san mata suna
ba ta zama a gida
eh mana ko suna zama akwai wanda ba sa zama a gida kafar ta kamar kaza ne kuma bai sai hana ta ba me yasa saboda ta tara masa yaya me yasa ta yi ƙarfi a gidan me yasa ta rena shi me yasa ba ta jin tsoron Allah kuma shi yana so ya samu matar wa karna fi buyuti kunna wala tabarrujuna tabarrujal jahiliyatil ula ku zauna ku tabbata a cikin gidajen ku daina fita irin fitan wato matan jahiliya na farko
amma dakta ba ka ga yawanci maza ne kamar suke janyewa ya fita tun sassafe bai da ba sai dare tana zaune a gida zaman yayi mata tana ji ba daɗi da a hankali sai ta ji ma kwanda ta ringa fita
ta ba daidai bane wannan tunanin ita ai mace asali ya zaman gida ce kuma shine gatanta shine mutuncinta kai za wannan rayuwa Allah ya taimake ka zaka zauna a gida a ci da kai a shayar da kai amma kuma ai babu ni'imar da ta wuce wannan kuma matan abin da zaka gaya musu zaman gidan fa ibada ne zaman da za ta yi ta zauna a gidan nan ta kula da yaya ta kula da tarbiyyar yaya ibada ne amma yau mata yawo yayi yawa ba sa zama su shiga can su fita nan malami ne yadda zaka gane mata suna yawo a garin nan ko a kasar nan wallahi ina gaya maka ka shiga kasuwanni mata da zaka rinka cin karo da su a kasuwanni kaje kantin kware kaje singa ka duba ne yanzu singa dai singa ai kasuwar maza ce kasuwar sayan kayan masarufi kayan provision
ka san yanzu akwai mata da suke sayar da wannan kayan suna rarrabawa ko shi yake kai su
to shikenan dai kuma ina dai mata zaka cika takaro da su kuma za ka gani wasu wallahi matan aure ne wata ma ba wani abun za ta saya miki dana haka ƴan mata ma yawan tsiya su kuma neman maza suke tafiya saboda garin ba maza mazan ga sunan ba sa yin auren bari a shiga kasuwa ita zaga ya dan aje a nemi maza haka idan ka fita bakin titi kai ta ganin mata ba sa iya zama a gida gidan yayi zafi duk da na san cewa mallan akwai dalilai akwai uzurori da yawa waɗanda zaka iya cewa shine sababi shine dalilin da yasa watakila ba sa zaman a gida wani abun akwai dalili karbabbe wani abun kuma dalilin bai da karbabban dalili bane ba to wannan yakan sa namiji yaje karo aure saboda matarsa ba ta zama wata kuma iyar tafiya gidan biki ne wallahi sai ta kama in ya ta tafi gidan biki insha Allah ta'ala sai ta sati biyu kaga wannan kauyanci ne addini ne yanzu a wannan zamani ki tafi hajiya ki tafi gidan wasu mutane wai kin je gidan biki sati biyu sati ɗaya kafin ai biki sati ɗaya ban biki kuma shi wallahi zaka ga ba mamaki mallan ita ɗaya ce matarsa yanzu wata ta tafi ta bar mijin mara lafiya ne mijinta yana ciwon suga mijinta yana da hawan jini mijinta yana da larura mijinta yana buƙatar kulawa wai ta tafi gidan biki kwana 10 daidai ne wannan abin da matan nan suke wallahi ba daidai bane kusure ne to idan aka ga yawanci in iyayensu ko ƴan uwa suka ga kullun ana tafiya a barshi sai a ce Alhaji ai wanda ka kara aure wance ba mai zama bace ba ina fadin wannan mata ne dan su san cewa namiji din in yazo ya kara aure akwai uzurorin sa akwai wanda suna da uzuri karbabbe a shari'a akwai wanda cutar da yake wata kuma me yasa mijin ta yake kara aure mugun halinta bata da hali mai kyau bata da fara'a bata da sakin fuska bata da sosai bata da jin kai duk wani abin da ake sha'awa na mace a samu ne tana da shi bata da shi wata kuma fada take masa da iyayensa ta rena masa iyaye daka iyayen za su ce idan bai kara aure ba za su yi ne masa albarka ko kuma su ce in bai sake ta ba ko ya sake ta
ko ya kara aure
ko ya kara aure iyaye suka fa maka wannan doka to kaga wannan shi ma aure ne na me aure ne na mahaifiya ce ta ce ka kara aure ba aure ne na zaka iya ko ba zaka iya ba to wannan dalilai ne da yasa maza suke kara aure a gidajen su wannan kadan ne fa daga cikin abuwa wata kuma kazama ce kazama bala'in kazanta yo aure nawa ya mutu saboda kazanta aure nawa aka kashe saboda kazanta to idan ya miki dan karamci da karama sai ya me sai ya kara aure ya kara aure wata kila ko kiyaye hankali ki gyara mata ku yi zaman aure mata ku gyara halinku mata ku yi kokari ku kyautata wata kuma ana mata kishiya ne saboda me saboda bata iya abinci ba abinci ne bata iya ba in dai za ta dafa to wallahi mijin bai iya ci ba in dai za ta dafa kai wata fa mallan ka san ƴaƴanta ba sa iya cin abinci da take dafa duk matan da kaga a gidanta kullun mallan Aminu ana yawan zubar da abinci to wallahi abincin ba dadi ne ba dadi bata iya ba ko kuma bala'in sakaci ko rashin kula ko rashin kimtsi duk wannan sababbai ne da yake kawo mazaje wasu kara aure wata kuma kawaye ne take bi kawayenta su suke juya ta kawayenta su suke sarrafa ta kawayenta su ne suke ce ta yi amma mijinta ba shi yake ce ta yi ba to kaga ina za a zauna lafiya wani namiji ne zai yarda wata tana juya masa mata to wannan dalilai ne da yasa mazaje suke dan kakkara aure akwai wani dalilin karbabbe ne wani kuma freja ne matsantawa ne an takura wa mutum ne bayan da zai yana cikin matsala yana cikin larura yana cikin damuwa to bari mu zo gaba ta biyu wannan ita ce muhimmanci abin da za mu tauna
daktar kafin mu tsallaka gaba ta biyu matar da wani miji namiji ya zo yake neman aurenta sai yake bata matarsa ta gida me kamata ta yi
ita ko
ita wacce sabuwar da ake so a auro gashi kullun za a zo a zagi ta gida a gurinta
eh naji
ita me kamata ta yi
to na farko gaskiya in tana da hankali ta yi kokari ta fadakar da shi ya daina haka dan ba abu ne mai kyau ba duk matar da taga wanda izo nemanta da aure yana zagin wacce yake tare da ita to ta sani wallahi mutumin nan yana da matsala yanda izage ta ke ma wataran zai zo ya zage ki ki dauka ma nan da shekara bi shekara uku za a zage ki dan haka na farko dai giba ne ni da mutum ne ba yaran ki hana shi ki hana shi ki ce a'a kai mata addu'a Allah sa ta gane ki masa barkwanci ki ce a ai tana ma kokari wallahi sai ki ce ai mu mata sai an yi hakuri da mu alaji ki mai da abun kamar wasa ki rinka kautarwa da ya kawo maganar ki kautar wannan ya nuna cewa kina da kamala kina da mutunci kin san ya kamata amma mutum yazo yana tare da matarsa bai sake ta ba yana fata da ita bai sake ta ba ki za a shigo da keke ta bi kuma an zo ana zagin ta inda gaske yake sallame ta mana ashe tana da wani amfani ko yaya wannan rashin adalci ne kuma wannan rashin kyautawa ne kuma abu ne wanda yake ba daidai ba gaskiya maza cin amana ne ku rinka yin wannan yanzu wata mata ta kira ni tana kuka malamin kuka take sharkaf tace ya ci mutunci na ya tozarta ni kafin ba ta yi bayani nace me ya faru tace ya ji ya gama zagi na zance na ya fara yaduwa a makota da dangin matar da zai je aura za ta shigo gidan nan za ta ganni ba ni da kima za ta shigo gidan nan za ta ganni ba ni da daraja za ta shigo gidan nan za ta dauke ni ban san me nake yi ba ba laifinta bane laifin mai gidana ne shi yaje ya bata ni da ƙarya da gaskiya ita gaskiya ba za ma ta yi wannan auren ba yaje ya zauna da wacce din ta fasa kai ta hakura tunda dai ita ba mai daraja bane ka san matsalan mata mala duk lokacin da ka dauki wani zance na wata kaje ka ga wata to yanda ka san a gidan radio ka fada Allah ya musu ni'imar yada zance mata ba sai addu'a duk wanda baya so duk wanda baya so wani maganarsa ta sirri duk wanda baya son wani maganarsa ta sirri ta yadu to kai ya gaya mace in ya bude baki ya gaya mace kuwa to ba karamin mace mai imani ne da tsoron Allah da tarbiya za ta rike masa wannan sirrin ba bakin su yanda ka san reza in an samu abin yanka haka suke wannan kuma wani sirri ne kamata ka rike shi musamman kai Malam Aminu dan naga wani lokacin kana dan abin nan me zance kana ba su kariya ne ko kana goyen bayan su gona makamanci wannan musamman masu laifi a cikin su mu ma muna goyen bayan su amma mu gaya musu gaskiya shine adalci na daya kenan gabar magana ta biyu shine to wai malam me yasa mata ba sa so a ƙara musu aure me yasa ba sa so a ƙara musu aure gaskiya akwai dalilai da yawa zamu bi su daki daki kamar haka idan iyayena mata sun ji cewa sun san cewa ƙarin aure shari'a ne kuma ƙarin aure ibada ne iyayena mata idan sun ji haka ko idan sun sani sun san dokar Allah ce to amma duk da Allah ne ya ce ayi to kuma akwai matsaloli gaskiya da takan sa ba sa so ayi matsalolin nan su ne kamar haka na farko wasu daga cikin matan da ake aurewa malam ba suna zuwa ne da kyakkyawan niyya ba idan mace ta yarda din a ƙara mata kishiya to wanda za a auro mata to za ta zo ne da mummunan niyya mummunan niyyan nan abuwa ne kamar haka na farko shine za ta zo da niyyar sai ta fitar da ta gidan in banda tsabar rashin imani da rashin tsoron Allah ba ki zo ki tarar da baiwar Allah da ƴaƴanta da mai gidanta tana cikin rayuwarta mai dadi da kwanciyar hankali da mijinta kullun din mai gidanta yayi ra'ayin zai ƙara aure ke kuma ki kulla niyyar sai kin fitar da ita to yanzu duk matar da ta san cewa mai gidanta zai auro mata wanda za ta haramta mata wannan ni'ima tana da laifi idan ta yi hauka ko ta yi bore ta ce ba ta yarda mata kishiya ba da kai nake
akramakalla
tana da laifi an ce za a gayyato mata wanda za ta fita ita a gidanta kaga anan za ta yaki ne iya karfinta to kaga anan gurin ka fahimce ni ba tana fada ne ba tana nuna bakin kishi ne dan kishi kada mijinta ya kara aure ba auren nata take karewa wannan bala'in da take tai kar a mata kishiya ta rikice ta rude ta fita hayyacinta wallahi ina ga maka wasu daga cikin matan nan abin da yasa suke wannan saboda kurin tana tsoron ta samu labari ga kawanta wance an mata kishiya kishiya ta kore ta ga kawanta wace a gari kaza an mata kishiya kishiya ta kore ta wai ko baka san kishiya tana koran kishiya bane aure ko baka sani bane ana yi dan haka dan girman Allah mu musu adalci mallam aminu wani lokacin mace tana yin ta bujire ta tada hankalinta ta bujire ta tada hankalinta ta har gowa ba goyen baya fa nake ba ina baka labarin me suke yi ne saboda wacce za a auro mata zai iya yiwa ta tashe ta ta kore ta gidanta zaka yi tambaya na kace ta wace hanya za ta kore ta gidanta ta hanyoyi da dama mallam akwai wanda suke san mu da sihiri san mu ka san ba za ka kare ta san mu ba ba za ka kare ta tsafi ba ba za ka kare ta bukanci ba billahi alazim boka suke shiga dare da rana su kashe kuɗi sai sun kore ta wata kuma ta gidan wacce take gidan ne a zaune idan aka yi mata sabuwa ita kuma sai ta kori sabuwar da kansa mijin zai rubuta takarda ya ce ya sallamu amarya ya isa da kansa zai ji cewa baya son zama da wance me dalili wallahi bai sani ba kawai shi ya hakura da ita wannan fa wani babi ne mai zaman kansa fitinar da ake in dai akan harkar kishiya ne da ƙara aure labarin bai da dadi to matar da ta zo ta gane cewa za a auro mata abokiyar zama za a fitar da ita ana shiga malamai ana shiga bokaye ana yanka karnuka ana kashe jakuna ana binne dan zakara ana abuwa duka akan wannan dan gidan nata a gani tana cikin ni'ima za a zo a raba ta da yayanta da mijinta kaga ai dole ta da hankali dan haka ku daina zargin mata wani lokacin in suka ce ba sa son a musu kishiya na fara bada amsa ne me yasa mace ba ta so a mata kishiya da yawa akwai mazan da suna da bala'in rauni za su je su gayyato matar da yar boka ne boka ya take bi za ta kore ta a gidanta to ni a nan gurin wallahi ban ga laifinta ba
dokta wata wannan rigimar da za ta tafi kuma tana yi tun kafin wancan abin ya zo ya faru ko tun kan ai auren sai kaga mijin ya sake ta ko kuma ta bata alakar ta da mijin shin ta yi hakuri ta zuba sarauta Allah ido ko kuma ta yi wannan boran wanne ne fi
wato wani lokacin akwai waɗanda ba su da hakuri cikin mazan wannan ma wani karatu ne mallam mai zaman kansa ka tuna mini shi ma mu yi shi da zaman kansa cewa mutumin da zai ƙara aure ya tabbata zai ƙara aure wani irin ɗabi'u ya sifantu da ya kamata ya sifantu da shi dangane da matansa da suke gida ko matansa suke gida da yawa wallahi wasu anan suke faduwa ya shirya zai ƙara aure baya iya jurewa baya iya ihtimalul adha kamar yadda Imam Ibn Qudama ya ce mata fa wato ba ma daful adha bane ake so ihtimal ka jurewa cutar wanda za su yi maka dole matar ka tai kokarin cutar da kai idan zaka ƙara aure ko a fili ko a boye cutar da kai innan ko da magana cutar da kai innan ko da mu'amala cutar da kai innan wani lokacin a haɗa kai da ƴaƴanka a cutar da kai ko abubuwa su ta lalacewa a gidan nan kai baka sani ba ta samu labarin zaka ƙara aure ne aure zaka ƙara dan haka maza ya kamata su gane wannan ba shi zan tattauna akan shi ba amma dai wannan gabar farko kenan ko dalili na farko kenan da yasa mata ba sa so a ƙara musu kishiya wasu daga cikin su abu na biyu shine akwai mazajen da suna da bala'in rauni mallam Aminu
rauni kaman ya
yawa ya gayyato aure amma bai da power bai da ƙarfi a gidansa da in an yi ba daidai ba zai tsawatar yanzu ita uwar gida ta san cewa baban ummi baban baby da yara ba a iya musu fada in suna fada baya iya jawa yara kunni mallan ka san akwai namijin da a gidansa ko fada baya iya yaro yaro duk abin da zai yi sai ce yau kuma abin da kai kenan bai zai iya fada ba
tausayi ne ina zaton yake
to to inda yana tausayi ya je rike tausayin sa ya zauna da matarsa guda daya yanzu mutumin da yake da dabi'a irin wannan da baya iya wa yaro dan sa fada shine zai je gaye to aure idan yazo ya tarar da ya auro mai yaji ko ita uwar gidan mai kishi ne mai bala'i tazo tana rashin gaskiya ba zai yi mata fada ba gidan wargajewa zai idan yaje ya auro mai zazzafan kishi ko mai fitina ko azzaluma ka san akwai azzalumai inji mata suka ce algunguma in yaje ya auro irin wannan ya kawo gidan ka fahince ni to ba zai iya musu fada ba gidan watsiya zai dan haka mace mai irin miji wannan tana tada hankalinta ta ki yadda a ƙara mata kishiya a yi mata ƙarin aure dan saboda ta san mijinta mai rauni ne saboloto ne baya iya komai kawai gani take yi in ya gayyato ta za a yi ta fada ita bala'i ne ba zai iya tsawatarwa ba baya iya tsawatarwa in an yi ba daidai ba zai iya magana ba haka yake ta zo nan tana da laifi in tace kai ƙara aure
to doctor in aka samu irin wannan mutumin da ka fada cewa ga irin yanayin sa ba iya tsawatawa ta koce irin hanya amma kuma jinsiyan yana bukata kuma ya ƙara wata auren
sai ya gyara mu'amalar sa ya gyara dabi'ar sa ya sani cewa ƙarin aure ba na mutun ne irin sa wanda yake ba iya tsawatarwa ba a wannan zamani malam aminu duk wanda bai da ƙarfi duk wanda bai da power duk wanda ba zai iya fada ya tsawatar ba to bai kamata mai je ƙara aure ba saboda za a yi ta fada a gidansa za a yi rashin gaskiya bai iya tsawatarwa ba za a yi rashin adalci bai iya tsawatarwa ba ya ma jure da rashin kulawansa da ƴaƴansa fa na cikinsa fa baya iya tsawatar musu wallahi ta je auro irin wani ita matar ta ce ni ma da nake maka magana mallan ni ma in nayi ba daidai ba ya mun fada haka yake rayuwar shi hakurin sa ya masa yawa to kaga tunda haka yake kuma yazo yaji yana da bukatar ya ƙara aure to sai ya gyara wannan dabi'ar tasa sai a sanar da shi a gaya masa a'a wannan hali da kake da shi ba zai bari ka ƙara aure ba dan saboda zaka wargaza gidanka abinda nake jin tsoro shine in yaje ya ƙaro auren fa zai wargaza gidansa saboda gidan watsiya zai mala akwai mutumin da aka ce in yazo ya tarar da matan suna fada kaga haka babbar rigarsa sai ya nada babbar rigarsa to yau ma ana ta yi ne to sai ya ce dudu in kun gama kya kawo min abinci na haka zai wuce ya tafi ba su suna fada baya ai musu fada shi ba zai iya tsawatarwa ba wani shi yake duk abin da za ku yi ku je ku yi ta yi kun koshi ne shi yasa haka wani ya ce ya ga ana fada a gidansa ya ce ayya Allah sarki ya ce koshi ne ya jawo da dan yin wada ba za ku yi fada ba to wannan dalili na biyu kenan da wasu mata ba sa so a yi musu kishiya ba dan komai ba saboda suna da uzuri in ka fahimce ni mallam wato ba lauya nake ba so nake na kawo dalilai da uzurrukan da mata suke nuna bala'in kishi yayin da za a ƙara musu aure abu na uku mace tana cikin ni'ima da jin daɗi daidai gwargwado ana dan mata kawo mata abu a yalwace sai mijin ne ya je ya ƙaro aure da watakila yana sai mata a tamfa ta 40,000 ko 50 sai ya je ya ƙaro aure ba zai iya sayan na 50,000 ɗin nan guda biyu ba ka san me zai yi zai koma ne ya je ya sayo ta 20,000 ya soke 10 sama ka ga an yi ƙasa da watakila lokacin daga ita sai shi ya kawo musu naman kaji su sha madara ka san mata suna son madara da kayan shayi da safe din nan biredi baya yankewa su ci doya da kwai wani lokacin a ci soyayyen dankali da sauce amma yanzu ya yi aure ko ta ji kawarta mijinta ya ƙara aure duk wannan abun yanzu rauni ya sa saboda gida ya ƙara nauyi mu yi wa kanmu adalci mu gaya kanmu gaskiya duk mutumin da ya karo aure ya kara wa kansa nauyi mu yi wa kanmu adalci mu ga kanmu gaskiya da yawa yau a cikin maza ba sa iya rike mace daya ma mace daya ma bai iya rike ta ba bai iya biya mata bukatar ta ba bai iya kulawa da ita ba ƴaƴansa kwaya biyu uku bai iya kulawa da su ba suna cikin rauni an koro su a kudin makaranta islamiya bai iya ba ka san iya talauci da rauni ya samu mai gida ya kasa biyan kudin islamiyar yara to ina ga biyan kudin makarantar boko 100 70 30 40 kaza yanzu fa makarantu masu arhamu ala aminu atam daya masu arhamu atam daya su ne 50 50 nan ka buga ta tam uku a shekara 150 banda kudin littafi banda kudin uniform banda kudin break banda kudin abincin da yaro zai rinka tafiya da shi kullum to sai mutum baya iya biyan wannan ta islamiya ma da ake biyan 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 baya iya biyawa wai kawai sai mutumin nan wai sai ya furtike ya rufe ido ya ce wai yanzu gashi wai zai kara aure dan Allah ba dole matarsa ta tada hankali ba na ce kai hakuri dan na ga ranka a bace yake yau saboda ana fadan abin da ku maza ba ku so a haka ake yin auren Malam Aminu fada ne kawai ba a yi amma yawancin auren haka ake ninkimawa a yi ta auren sakon da nake so in ce da kai ta karanta ta gane mijinta yana da rauni ita kadai din ma ya rike ta ba zai iya rike ta ba ya ji zai karo aure ya za ta da yayanta haka kawai ta bari yayanta su daina zuwa makaranta saboda an garo kishiya
ya kamata ta yi
ya kamata ga amsa kana jami so kake sai ka tirsa tsani na faɗa
ka san dakta wani lokacin garin tai kokawa da wannan ƙarin auren
ni ban ce ita sai na ta yi ban ce karka mun sharri ba bari ba ce wani ce kokawa
ai yawanci su kokawa suke ne dakta garin kokawan nan da take yi sai kar ai wancan auren sai ga nata ya samu matsala to a wannan gaba gashi dai bai kamata ya ƙara auren ba amma kuma ya tattago auren kuma ba zai iya rikewa ba ya kamata matar ta yi
to yanzu kai ladabi kenan ka yadda akwai menene akwai mazan da suke da wannan dabi'ar suke da wannan halin bai da hali bai da iko ba zai iya ba sha'awa ta kashi je kara aure kawai kuma ba tare da yana lura da haƙƙin matarsa da take nan da ƴaƴansa ba suna buƙatar kuɗin makaranta suna buƙatar kayan sallah suna buƙata to ya je ya tara aure ya tara mata ya za ya biya musu buƙatar su wallahi bai zai iya ba to ya za ta yi duk yanda za ta yi ta ba shi shawara ya hakurar ƙara auren nan
idan ya kifa
ai bai zai kifa ma idan ya yi taurin kai to ya ki kar ta kashe aurenta sai ta ɗauka Allah ya jarabe ta da ƙaddara kuma yau ta faɗa cikin me ibtilai ta yadda cewa rayuwarta yau daga kashi 70 za ta dawo kashi 30 ko 25 kuma wannan shine abin da yake faruwa ka tambaye mata yau muna cin abinci da tsokan miya da kashin miya a gidan mu tunda baban baby ya ƙara aure an daina yin naman miya an daina yi
to dakta gashi lokaci ya ce
mana addu'a Allah sa kare auren nan
ta ƙara da addu'a.
Addu'a Allah ya hore masa. Addu'a babba ita ce Allah ya hore masa, Allah ya ba shi dama, Allah ya ba shi iko da zai rike ta rike su gaba daya.
To dakta gashi ba mu karasa.
Eh ban gama ba dan
kuma ga lokaci ya cin mana a uku kawai muka tsaya.
Gaskiya ne.
To sai dai masu sauraro su biyo mu zuwa sati mai zuwa.
Insha Allah.
Insha Allah sai mu dora zuwa. Da me dakta zai rufe filin?
To abinda nake rufewa da shi yau ina ba wa mata hakuri. Wannan yanayi da ake ciki na yayin ƙara aure ga talauci a ƙasa ga rashi a ƙasa ga rashin wadata amma ana ta ƙara ƙaran aure kuna wahala ba fa hana aure nayi ba a fahimce ni shirin ba yana nufin cewa kar a ƙara aure ba amma ni ina so ne in ce a ƙara aure in za a iya a ƙara aure in an cancanta yawwa ina ba wa mata haƙuri su jure su yi haƙuri su kai zuciyarsu ne su kuma su yi addu'a Allah ya ba wa mazajensu adalci Allah ya ba wa mazajensu rufin asiri wanda za su iya rika su idan sun kara musu aure kuma kar su rinka kashe auren su saboda waɗannan dalilai da uzurruka da na faɗa wallahi ta'ala alam
to mi sauraro duka iya abin da zamu iya kama ka kenan a cikin shirin na gidan aure wanda yazo maka daga sashin addinin musulunci na hikima radio gatan al'umma wanda muka gabatar tare da Dr. Abdullah Usman Umar Gadan Kaya a madadin wanda ya sada ni da ku Ahmad Yusuf Daneji Amin Khidir Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh gidan aure
akwai bukatar mu leka gidan aure hakika
gidan aure
mu bincika dukkanin matsaloli duk mu hazuka
gidan aure
ayo nasiha ga dukkan ma'aurata dake rayuwar aure
maza da mata gabaki ɗaya ku zo mu leka gidan aure